sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 18 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To Ibrahim, yau Laraba wani jirgin sama mai saukar ungula a wajen babban birnin kasar Ukraine ya kashe mutane akalla 15, ciki har da ministan harkokin cikin gida. Haka kuma a ji wani sabon binciken kiwon lafiya ya ce mutane a Somalia sun firgita sosai saboda rashin kwanciyar hankali na siyasa da tashin hankali da kuma shiga rikicin rayuwa. Daga nan za a ji cewa wata mata a ƙasar Faransa wacce aka yi imanin ita ce mafi tsufa a duniya ta mutu 'yan makonni kafin bikin cikar ta shekaru 119.
To kanin labaran kenan. A babban rahotanni za a ji cewa a birnin Agadez na jamhuriyar Niger an kammala wani babban taro kan yadda za a tabbatar da zaman lafiya a ƙasar da ma yankin Sahel baki daya.
Ko an sa soji guda bisa guda bisa iyaka, ba a samu a tare Niger.
Shi wannan masalan
in ana son a samu nasara, wannan talakawa wurin su ne za a komowa.
Za kuma a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayar da tabbacin kintsawarta don gudanar da babban zaben Najeriya da ke tafi cikin kwanciyar hankali da nasara, a yayin da kuma bangaren tsaro ke nasa.
Duka dai gamayya na jami'an tsaro wanda suke ba da wannan tsaron da ake bukata, a kullun tana taro da su, tana tattauna matsaloli na tsaro din. Ana ganin inda ake samun matsala da damuwa, ana kuma neman hanyoyin da za a magance su.
Sannan kamar yadda aka ji, an yi wani mummunan hatsarin jirgin sama a kusa da Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, inda mutane akalla 18 ciki har da wani minista da yara 3 suka mutu. Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Ifikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun same ku lafiya, ga labaran duniya. Yau Laraba, wani jirgin sama mai saukar ungula a wajen babban birnin kasar Ukraine ya kashe mutane akalla 15, ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirsky. Jama'a sun ce hadarin ya auku ne a kusa da wata makarantar renon yara ta Vrovri, wani yanki da ke gabas da Kiev, inda tara daga cikin waɗanda suka mutu ke cikin jirgin a lokacin da ya faɗo. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya haddasa hadarin jirgin ba. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a cikin sakon da ya aike ta kafar sadarwa ta Telegram, ya umarci hukumomi da su gudanar da bincike. Zelensky ya kira hadarin da mummunan bala'i. A baya, jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 18. Zelensky a cikin sakonsa ya ce akalla mutane 15 ne suka mutu, duk da cewa ana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutu. Ya ce cikin waɗanda suka mutu sun haɗa da ƙananan yara aƙalla 3. Wani sabon binciken kiwon lafiya ya ce mutane a Somalia sun firgita sosai saboda rashin kwanciyar hankali na siyasa da tashin hankali da kuma shiga rikicin rayuwa. Binciken haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ma'aikatar Lafiya ta Somalia da Jami'ar Ƙasar suka gudanar ya nuna cewa matsalar taɓin hankali ta yaɗu a faɗin ƙasar. Ya ce cutar ta kai kusan kashi 77% fiye da binciken da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi a baya, wanda ya nuna cewa kusan kashi 40 cikin 100 na al'ummar Somalia na da taɓin hankali ko shiga yanayin damuwa. Binciken ya ci gaba da cewa yawaitar matsalar taɓin hankali a tsakanin matasa ya fi yadda aka rawaito a baya. Akwai yaduwa mai yawa ta nau'ikan cututtuka daban-daban har kashi 76.7 cikin 100, sai kuma rikice-rikice na amfani da miyagun ƙwayoyi a lokacin rayuwa wanda yake kashi 53 cikin 100. A halin yanzu, kashi 50.6 cikin 100 na fama da rashin ingantacciyar rayuwa a cikin marasa lafiya na gida da na asibiti, a cewar binciken.
To an jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda aka kammala wani babban taro na neman hanyoyin kawar da ta'addanci, tsageranci da kuma sauran manyan laifuka a Niger da ma yankin Sahel baki daya. Daga birnin Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Taron wanda ya gaba masu ruwa da tsaki daga bangarori da dama na ƙasar Niger ya tabo batutuwa da dama da ke ciwo al'umma tuwa a ƙwariya, musamman ta fuskar tsaro da ke zama barazana ga zamantakewa da kuma lalubo hayoyin magance matsalar. Taron wanda majalisar jihar Agadez ta shirya ya samu halartar ƙabilun Abzinawa da kuma Larabawa, waɗanda suna daga cikin ƙabilun da ake azawa alhakin duk wasu matsalolin rashin tsaron da ƙasar Niger ke fama da su. Butali Chuwerin yana daga cikin ƙabilun Abzinawa kuma mamba a kwamitin zaman lafiya.
Don wannan taron yana tare da leader na community biyu, da community ta Abzinawa da community ta Larabawa, saboda akwai da masololi da yake ya kamata ajanci ba su, saboda kun san shekarun ga anyi accident da yawa har ma yake inda yake mai aka kashi har mai gari guda ma cikin shi, da ita tashi hankalin da ake da yawa. Don wannan shi ma an tattauna ba su shi wancan na bandiki sun kanana, wannan vraiment mun gaya makanmu gaskiya cikin raniyo tsakaninmu ne, kowa yana da makami amma hayo dai muna neman solution.
Ƙabilun Larabawa da suka halarci taron sun buƙaci da a ƙara azama wajen ganin an dakile matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar. Malam Asad yana daga cikin jagororin ƙabilun Larabawa. Taron zai taimaka wajen sanya kishin ƙasa a zukatanmu, kuma za mu gama kai wajen samun mafita akan matsalolin da suka addabe mu, kuma muna da tabbacin cewa idan ana irin wannan ganawar za a samu mafita a halin da ƙasar Niger da ma yankin Sahel suka tsinci kansu a ciki. A nasu bangare, masana sha'anin tsaro na ganin dakile safarar makamai da kasashe irin su Libya da ke fama da matsalolin rashin tsaro zai taimaka matuƙa wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Alkasun Mato, masanin tsaro a Agadez.
Duka wannan yaki na Libya shi ya kawo wannan baza makamai, shi ya kawo baza kwaya, ko an sa soji guda bisa guda guda bisa guda bisa iyaka, ba a samu a tare Niger. Shi wannan matsala in ana son a samu nasara, wannan talakawa wurinsu ne za a komowa.
A ƙarshen taron dai an fitar da wani kundi inda za a mika shi ga shugaban ƙasar Niger a matsayin shawarwarin da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro a Niger da ma yankin Sahel. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Hamid, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da cigaban labaran duniya.
Wata fitacciyar rundunar 'yan sandan Bangladesh da ke ci gaba da yin katse London a cin zarafin bil'adama da kuma kame ba bisa ka'ida ba ga 'yan gudun hijirar Rohingya, an ɗora mata alhakin ba da kariya a cewar Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch a jiya Talata. Zunnan 'yan sandan bataliyar APBN tana aiki ne a sansanonin da ke kusa da 'yan tsirarin marasa galihu kusan miliyan ɗaya, waɗanda akasarin sun tsere daga makwabciyar Myanmar bayan wani farmaki da sojoji suka kai, wanda yanzu haka Majalisar Ɗinkin Duniya ke binciken kisan ƙare dangi. Sai dai 'yan gudun hijira da ma'aikatan jin ƙai sun shaida wa ƙungiyar da ke a hedikwata a New York cewa tsaro ya taɓa ɓare bayan da sashen ya ɗauki nauyin kula da tsaron sansanonin a shekarar 2020, inda wasu 'yan Rohingya suka shaida wa AFP cewa cin zarafi ya zama abin da ke faruwa akai-akai. Wata mata 'yan ƙasar Faransa wacce aka yi imanin ita ce mace mafi tsufa a duniya ta mutu 'yan makonni kafin bikin cikarta shekaru 119, in ji mai magana da yawon gidanta da ke kudancin Faransa a yau Laraba. Lucille Randon, wacce aka fi sani da Sister Andre, an haife ta a garin Alès da ke kudancin Faransa a ranar 11 ga watan Fabrairu a shekarar 1904. Ita ma na ɗaya daga cikin tsofaffin da suka tsira daga cutar annobar coronavirus a duniya. Kakakinta David Tavela ya ce ta rasu ne da karfe 2 na safiyar jiya Talata a gidan kula da tsofaffi na St. Catherine Lebo da ke garin Toulon. Ƙungiyar binciken gerontology wacce ke tabbatar da bayanan mutanen da ake tunanin sun kai 110 ko fiye sun sanya ta a matsayin wacce ta fi kowa tsufa a duniya bayan mutuwar Kenta Naka na Japan mai shekaru 19 a bara.
To gaida Sarfi Luhashin Gumin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji, akalla mutum 18 ne suka mutu bayan da wani jirgi mai saukar ungulu na kasar Ukraine ya fadi a wajen babban birnin kasar. Daga cikin waɗanda suka mutu har da ministan cikin gida Denis Manaskri da wasu manyan jami'an ma'aikatar, kamar da yadda za ku ji a wannan rahoto da abokin aikinmu Mahmud Lalo ya haɗa mana.
Jami'an ƙasar sun ce hatsarin ya auku ne a kusa da wata makarantar yara a yankin Bravery da ke gabashin Kyiv, babban birnin ƙasar ta Ukraine. Wani hoton bidiyo kenan da wani ya ɗauka wanda ke nuna yadda jirgin yake ci da wuta bayan ya faɗi. Babu dai wasu bayanai da suka nuna abin da ya haddasa faɗo jirgin mai saukar ungulu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya kwatanta marigayin ministan cikin gidan da ya rasu a hatsarin a matsayin mutum mai son ƙasarsa.
Young guy, very patriotic guy, do it a lot of things for Ukraine and make police reform in
ya ce matashi ne mai kishin ƙasa, ya yi wa ƙasarsa ta Ukraine hidima, ya kuma kawo sauye-sauye a fannin aikin 'yan sandan ƙasar.
For Ukraine, for his family.
Cikin wani sako da ya wallafa a kafar Telegram, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ba da umarnin a gudanar da cikakken bincike kan abin da ya haddasa hatsarin. Yana mai kwatanta lamarin a matsayin mummunan tashin hankali. Zelensky ya kara da cewa ana ci gaba da kokarin yin kididdigan adadin mutanen da ke cikin jirgin, inda ya ce hatsarin ya ritsa har da wasu yara uku. Cikin wani sakon Twitter da ya wallafa, ministan harkokin wajen ƙasar ta Ukraine Dmytro Kuleba ya miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan mamatan, musamman ma ƙananan yaran da suka rasu. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine Denise Brown ta ce ta kaɗu bisa wannan mummunan al'amari da ya faru.
A gaida Mahmud, yanzu kuma sai batun shirin zaben Najeriya. Yayin da ya rage ƙasa da watanni biyu a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, jami'ai da manazarta na ci gaba da jan hankali game da tasirin da ƙaruwar matsalar tsaro zai yi a game da jadawalin zaɓukan. Hare-haren 'yan bindiga da bangar siyasa a baya sun sa hukumar zaɓe ta INEC soke zaɓuka a wasu wurare. A wasu wurare kuma aka ce zaɓen bai kammalu ba, wato inconclusive. Zahra Aminu Fage ta tattauna da Zainab Aminu Abakar, jami'a a hukumar INEC, a kan matakan da hukumar ke ɗaukawa game da tsaro a zaben da ke tafi.
Kamar yadda muka sani, har kullun hukumar zaɓe aikin ta shirya zaben ne da gudanar da shi, amma samar da tsaron ya ta'allaka ne a wuyan jami'an tsaro kafin zaben, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Kuma kamar yadda kika faɗi, abubuwa da suka faru a baya na bangar siyasa da suka jawo har aka kashe zaɓukan koko suka kasance inconclusive abu ne da hukumar zaɓe ta yi Allah wadai da shi, kuma ba ta fatan hakan ya sake faruwa. Saboda hakan ne ma ya sa ta ɗauki matakai da ya kamata ta ɗauka domin ganin an daƙile hakan. Ɗaya daga cikin matakin shi ne wato haɗin gwiwa da jami'an tsaro, wato wanda su babban jigo ne a cikin harka na zaɓe ɗin. Hukumar zaɓe tana da kwamiti da ta kira Interagency Consultative Committee on Election Security, wanda gamayya ne na jami'an tsaro, kama daga sojoji, 'yan sanda, 'yan civil defense, duka dai gamayya na jami'an tsaro wanda suke ba da wannan tsaron da ake buƙata. A kullun tana taro da su, tana tattauna matsaloli na tsaro ɗin, ana ganin inda ake samun matsala da damuwa, ana kuma neman hanyoyin da za a magance su. A matakin tarayya, shugaban hukumar zaɓe da babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara su ne shugabannin kwamiti ɗin. A matakin jiha kuma baturen zaɓe na jiha, wato Resident Electoral Commissioner da Commissioner 'yan sanda su ne shugabannin kwamitin. A matakin ƙaramar hukuma, baturen zaɓe na ƙaramar hukuma da DPO su ne shugabannin kwamitin. Kuma a kowane matakai ana taro, ana bita, ana duba matsalolin, ana neman kuma hanyoyin magance su. Kuma jami'an tsaron sun mana alƙawarin cewa za su yi duk abin da ya kamata su yi, za su ba da dukkan tsaron da ya kamata, tsaron zai inganta kafin lokacin zaɓen domin ya bai mu daman gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara shi.
Akwai masu ganin cewa mai yiwuwa a ɗage wannan zaɓe a wasu wurare kuma a soke shi saboda matsalar tsaro. Shin ko ana zuzuta girman matsalar ne?
Babu wani matsalar tsaro da yake barazana ga zaben shekara ta 2023. Kamar yadda na faɗi, zaɓe yana nan a wa'annan ranakun da dama aka shirya gudanar da su. Idan muka duba zaben jihar Anambra, ya zo da irin barazanar da har ma za mu iya cewa watakila ya fi na wannan karar. Sun fito tsageru sun ce ba za a yi zaɓe ba, kowa ya zauna a gida, ba irin tsoratar da mutane da ba su yi ba. Amma jajircewa na jami'an tsaro, jajircewa na hukumar zaɓe, jajircewa na shugabannin al'umma da shugabannin addinai da su kansu 'yan siyasa ɗin da ƙungiyoyi masu zamar kansu, wanda aka zauna aka duba maslahan, aka yi magana wasu wa'annan tsagerun har suka fito suka sanar da sanarwar cewa sun janye, sun ba da dama a zo a yi zaɓe, suka yi kira ga mutanen jihar da su fito su zo su yi zaɓe su kaɗa ƙuri'arsu. Saboda haka wannan karan ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, duk abin da ya kamata a bi a yi za a yi, duk hanyoyin da ya kamata, duk wa'anda ya kamata su saka baki a cikin al'amarin za a saka baki, kuma za a samar da yanayi da zai bada damar gudanar da wannan zaben kamar yadda aka tsara shi.
Zainab Aminu Abakar kenan wata babbar jami'a a hukumar Ina ke tattaunawa da Zahara Aminu Fage kan inda aka kwana a shirye-shiryen zaben Najeriya. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya da haka, a kodayaushe kuma ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka faro a makon jiya, muna jin bayanan yadda taimakon juna yake a Arewa a shekarun baya daga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da shawarin hanyoyin da za a farfaɗo da al'adun masu kyau. Dr. Lamido ya ce ta tsarin sai baƙo musamman daga ƙauye ya bugo waya kafin ya kawo ziyarar sada zumunci ya saba da al'adun iyaye da kakanni.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban tsiya, camta camta da tsamba.
Don haka wani ma ai ba wai baƙonka ne naka na jininka ba, wani yanayi zai shiga a kusa ya zo, amma ka ga a tsari na al'umma na takafuli na taimakekeniya ya kamata a ce ko ma wanda ba danginka ba ne bijiriya bijiro zai samu mafita a cikin al'amarinka. Wannan shine in kai haka shine kai abinda ya dace da mutunci da karamci da girmamawa gaba da annabin sallallahu alaihi wasallam yace ranku ba zai imani ba kake ko abana daga cikin abunan da imani shine me hadikurin wanda yake Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce bako ya mutunta bakonsa ba sai yace bakon da ya bugo waya ya abana ba. Dan haka ina ga wannan yana daya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abinda suke yake da kyau a cikin al'adun. Mutumin da yazo dama ka masa shiri haka tsari yake zai iya yiwuwa kai ma bukata ta sa ka bagacatan ka cikin wani waje kawai da wani kuma zai iya tafi. Kuma yanzu ba samma a cikin mu da muke da mutane da suke zuwa daga ƙauye wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba, bai ma da waya kuma yana ganin ya taso bukata ta taso masa ya taso yazo gidanka ka cewa ka fara magana cewa wai bugo waya ya gaya maka ba. Wannan ba haka tabbas, wannan kuma ba ina magana a babin da zai nuna wai a kashe wato a koyawa mutane kashe jiki da jiran a basu ba, ba wannan nake nufi ba. Ina magana akan cewa akwai wanda ya maida sana'a sabara tare da cewa yana da karfin da zai nema, wannan ba maganarsa nake ba. Ina magana akan wanda yana iya kokarinsa ma ko kuma yanayi na rayuwa ya sa wasu ba su san ma me za su yi wa kansu ba. Yanzu kamar misali matsalar magana matsalar almajiri, ta ina kake tunanin yaro ɗan shekara takwas ko sha biyu da aka kawo almajiranci kawai a lokaci ɗaya ka ce shikenan ya tafi ya kaza. Muna iya kawo tsare-tsare da za mu tallafa musu mu koya musu nauyi kuma a babin a wannan tsari na gida ɗaya almajiran duk wannan za a yi. Domin in ka mai da shi yana zuwa gidan ya karɓi abinci. Yana iya zuwa ya nemi ruwan da zai wanke kayansa ya samu sabulun da zai wanke kayansa ya zama ɗan gida. Ashe za a iya bashi shawara a kan wani abu na rayuwa. Za a iya koya masa ya san wasu abubuwa na rayuwa ya zama shi ma yana da manufa na abin da yake son cimma a gaba a rayuwarsa bayan abin da ya shafi haddan alkur'ani da ya zo. Za a iya koya masa ya fara sha'awar cewa nan gaba kaɗan kai ma za ka koyi sana'a. Za a iya koya masa tunda ya zama ɗan gida zai sake abin da ake bashi shawara zai taimake shi. Nawa ne waɗanda suka samu irin wannan ɗan shawarwarin kaɗan da kuma ɗan support ɗan goyon baya da tallafi wanda kuma suka zama a cikin al'umma suka zama manyan mutane suka yi sana'a suka yi kasuwanci suka yi kuɗi suka zama a gari da su ake jujjuya al'amura. In an samu irin waɗannan shawarwarin sai ka ga za a yi. Daga baya har a zo ana maganar ya za a yi mu ma a cikin al'umma idan akwai malam wani mai almajirai da yake karantar da shi ku kulle alaka da shi mu kyautata alaka da shi ya shigo cikin al'umma kada ya je cikin nasa kullum yana tare da almajirai kaɗai ya zo masallacin mu yi sallah tare. Ai shi ma a kwasa masa abinci a gidana a dinga bashi abinci za mu na tattaunawa shi ma za mu bashi shawara wannan yaran naka za su iya zama gwamnoni za su iya zama ministoci za su iya zama kala kuma ba tare da su rabu da alkur'ani su ba. Kaga a hankali watakila za a iya zuwa a karfafa masa gwiwa yaran su koyi sana'a yaran su yi kaza watakila su ɗan yi ɗan koyi alifin ba'un da bayan sun yi karatun su aminu su koyi abcd har su yi karatun da za su zama su yi digiri su ma su zo sai kaga ga sallah ga salati ga kuma turanci. In an ce ma ismuka ya ce ismi in an ce what is your name ya ce my name is kaga shikenan ya zama takobi mai kaifi.
Shirin Arewa yau muke kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Watan gobe za a gudanar da babban zaɓe a Najeriya inda ake buƙatar gudanar da zaɓen lafiya ta hanyar duk mai kaɗa ƙuri'a zai fito ya samu ya kaɗa ƙuri'arsa ga wanda yake so babu takurawa babu wata matsala. Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Rasha Sanata Haruna Garba na da shawari ga 'yan Arewa don gudanar da zaɓen cikin lumana.
Ni girana dai da zan yi wa 'yan Arewa baki ɗaya shi ne su san cewa shugabanci Allah yake bayarwa kuma a lokacin da ya ga dama yake bayarwa wanda ya ga dama. Saboda haka don Allah ne duk yadda za a yi wannan siyasar nan cikin nahiyar lafiya. A je a yi zaɓe lafiya kar a zagi kar a kalli kowa mummuna kar a yi duk abubuwan da za a yi a yi shi cikin zaman lafiya a samu shugabanni a musu addu'a Allah ya ba su sa'a kar mu tsine wa shugabanninmu kada mu musu kalamu wanda yake bayi da amfani ko bayi da kyau. Ina wata Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a yi shi lafiya gaba lafiya.
Wato ya kuwa wanda suke ɗaukar zaben ko da yake ba lalle kowa ba ne irin abun nan na ko a mutu ko a yi rai idan kawai ba lalle kaza ba ne to ma shi kenan gara ma kawai ya san yadda za a yi.
To wato abin da zai shi ne na wani shekarun baya can Obasanjo ya taɓa nuna cewa siyasa fa maganar ko a mutu ko a yi rai ne ana Najeriya ya yi. Shi shugaban ƙasa ne kuma aka yi shuru a gabar magana ba wanda ya ce komai a kai. To ni na ganin bai kamata a ɗauki wancan shawaran ba. Maganan zaɓe kamar yadda na faɗa babu abin da ya fi Allah. Allah na shi yake ba da shugabanci da wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama. Saboda haka duk Allah mu yi imani mu yi niyya a yi wannan abin lafiya zama lafiya. Allah kuma ya ba wanda suke. Ya suke da wannan rabo sa'a.
Wato ɗauki da dikati a guji kushe shugabanni ko faɗa musu baƙaƙen maganganu wanda kuma hakan fa al'adar siyasa ne.
Ito ko al'adar siyasa ne ni ina ganin ai ni da kai muna jin rediyo kana gani a talabijin an yi siyasa a Amerika an yi a Faransa an yi a Ingila wani shugabanni aka tsinewa. Ko kai dai kana gani mutumin Amerika ya fi so ya zaɓi Trump amma Allah ya ɗauka ya ba da shugabanci don Obadi dukkan muna gani kuma an yi hakuri ya wuce yanzu ana jiran wani shugabanci kuma a gani waye za a ba wa mulkin nan kuma. Wanda Allah ya bai mulki kuma shi za su yi dalla ta yi masa ladabi insha Allah.
Ga kuma matasa wato irin yan bangan nan an duba jihohinmu nan Kano ga yan daba irin su Gombe ga wasu yan Kalare wasu jihohi suna da irin waɗannan matasa me za ka ce musu?
Wato babban maganar shi ne shaye-shaye. Shaye-shayen kwayoyi da shaye-shayen wuri da sauransu su ne suke taimaka wa mutane su zamana suna yin abubuwa wanda yake ba kan ka'ida. Ni a ra'ayina ita wannan ma'aikata da aka yi wanda take ƙarƙashin Buba Marwa su tashi su tsaya a hana wayannan kwayoyin shigowa Najeriya saboda kowa da kowa a same shi a cikin hankalinsa da tsatsai hankali.
Mun gode Sanata Haruna Garba. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu.
To a gaishe ka, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Baban Liman Bambande da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Tasiu Unguwar Tudu suka ce fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa. Ƙarin kuɗin kiran wayar salula da data da kamfanonin sadarwa a jamhuriyar Nijar suka yi bai dace ba, ya kamata mahukuntan ƙasar su taka musu birki. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sardaunan Ƙwallon Misu Zaharuddin Muhammad Kaka, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani daman yin tsokaci akan yadda naga yan siyasan yankin jihata ta Bauchi suka koma ɗaukan kiran talakawa har da bin miscall da tura sakonni kamar yadda matasan jihar suke faɗa, amma da yake matasan sun san dan biyar buƙatar su ce yasa suke bibiyar kira da sakonni sun ce kowa da ranarsa. Na ji daɗin haka da matasan suka fahimci haka, don haka ya rage gare ku masu neman mulki. Sai kuma sako daga Zainab matar Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau, tace salam sashen Hausa. Hakika ni kauya da wasu mayakan Boko Haram suka yi ga dakarun Niger da Kamaru hakan wata babban nasara ce ga yakin da ake yi da su. Muna fatan su ma sauran masu gwagwarmaya da makamai za su bi sahun wayannan domin dorewar zaman lafiya a nahiyar mu ta Afrika da ma duniya baki daya. Allah ya sa hakan, amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace tabbas ƙara wa'adin da na karɓar tsofaffin kuɗi ya zama dole ne ganin cewa ba a samar da sabbin ba, domin ni har yanzu 500 kaɗai na gani daga cikin sabbin kuma gashi lokaci na ƙurewa, saboda haka shugabanninmu ƙalubalenku ne. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, ku kuma aiko mana da saƙonninku.
A gaida Binta, da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a taƙaice.
A takaice, yau Laraba wani jirgin sama mai saukar ungula a wajen babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe mutane aƙalla 15 ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirsky. Jama'ai sun ce hatsarin ya auku ne a kusa da wata makarantar renon yara ta Vravri a wani yanki da ke gabas da Kyiv, inda tara daga cikin waɗanda suka mutu ke cikin jirgin a lokacin da ya faɗo. Wani sabon binciken kiwon lafiya ya ce mutane a Somalia sun firgita sosai saboda rashin kwanciyar hankali na siyasa da tashin hankali da kuma shiga rikicin rayuwa. Binciken na haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ma'aikatar Lafiya ta Somalia da Jami'ar Ƙasar suka gudanar ya nuna cewa matsalar taɓin hankali ta yaɗu a faɗin ƙasar. Wata fitacciyar rundunar 'yan sandan Bangladesh da ke ci gaba da yin katsin London a cin zarafin bil'adama da kuma kame ba bisa ƙa'ida ba ga 'yan gudun hijirar Rohingya, an ɗora mata alhakin ba da kariya a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Rundunar 'yan sandan ta bataliyar APN tana aiki ne a sansanin da ke kusa da 'yan tsirarin marasa galihu a kusan miliyan ɗaya waɗanda akasarin su ke tsare daga makwabciyar suka tsere daga makwabciyar su Myanmar.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilo Hashin Gumel wanda ya tayani gabatar da shirin da producer mu Julie Lestation da kuma injiniya mu na yanzu Santos, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.